والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala cikin huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana yau Laraba 14 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 5 ga watan April shekara 2022 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib da ke nan gandun wambai cikin garin Azare dan ci gaba da jin fassarori na ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgunan abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na Raddul Azhan ila ma'ani Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna cikin Suratul An'am mun tsaya aya ta 153 wanda siyaki ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake ambaton ayoyi da suke munakasha ga aqidun da kafirai suka tsayo a kai da kuma kiran al'umma baki ɗaya zuwa ga tauhidi da tsayawa a kai tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ayar da muka tsaya akan ta Allah madaukaki yana ishara yace wa anna hadha sirati mustaqima ya kawo shi ya ta'kidi da kuma ishara lalle wannan tamkar ana nuna wani abu ne da kuka gani ma'ana ta farkin musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi tauhidi wanda yake al-hanifiyya billatu abina ibrahim wanda ta tsayu wajen korewa dukkan abinda ake bautawa baitin Allah tabbatar da mutane akan tafarkin kadai ta Allah subhanahu wataala a bisa koyarwa wanda manzanni suka zo da shi to wannan shine tafarki na mai kakke kar Allah ta yi mana ishara zuwa ita don haka Allah ya umarni akan abi wannan hanya sai ya biye da hani kada kuma abi wadansu kuga da suka damfara da ita domin in an yi haka za ta raba mutane daga tafarkin Allah tafarkin Allah kuma shine ake kaiwa zuwa ga aljanna in an lazamce shi an bi shi mun ji hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi zane mai tsawo hadisi Abdullah ibn Mas'ud wanda Dar Qutni ya rawaito shi haka ne Imam Hakim cikin Al-Mustadrak ala Sahihain shi ma ya kawo shi da annabi sallallahu alaihi wasallama har ya kwatanta musu tafarkin Allah din subhanahu wataala ya ja layi mai tsayi yace shine tafarkin Allah kada a baude kana kuma ya ja kananan layuka a gefe yace waɗannan su ne asubul da Allah ya hani kada a bi su me yasa annabi ya karin bayani ma cewa akan kowace sabil daga cikin wannan subul din akwai wani sheidani wanda yake kiran mutane zuwa ga bautarsa ko yake kiran mutane zuwa ga baude matafarkin Allah kuma annabi ya karanta wannan aya domin ya kara musu bayanin cewa abin da ya fada tafsiri ne na wannan aya to nan ne inda muka tsaya Allah ta'ala ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan lazamta tafarkin Allah subhanahu wataala wanda har ma Allah ya kimsawa bayi a ko wani lokaci ko a kullum sai san karanta shi akalla sau 27 yayin da kake sallah zaka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairal maghdubi alaihim waladdallin mutum yana karantawa ko da yana bayan liman in liman yana karatu a bayyane zai shaurara wa karatun liman sun yi musharaka cikin karatun kaga dai abinda ake son nunawa Allah ya lazamtar mana roƙon sama ya tabbatar da mu akan tafarkin nan mai kakke wanda ya mana ishara a wannan aya cewa shine tafarkin sa kuma mu lazumce shi kada mu baude mu kauce mu bi wadansu tafarki wanda ba nasa ba to Allah ta'ala yace zalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun wannan shine Allah ta'ala yake muku wasiya da shi mallai yace karara wasiyata ko karara tawsiyata ala sabili tawkid ya sake nana ta ambaton wasiya wasiya dinnan da ya ta ambatawa a baya dan ya ƙara ƙarfafawa ne wasiya umarni ne da ake san lazumtarwa mutun da zai rike da ita wanda zata haskaka masa matsawar rayuwarsa mallai yace walamma kana siratul mustaqim huwa aljami'u litaklif ayayin da wannan tafarki mai kakke na Allah shine tafarkin da ya tattara dokokin da Allah ya dora akan bayi yi barin da Allah ya fada wa amara ta'ala bittiba'ihi kuma Allah ya umarni a wannan hanya yi barin da yace alazamta wa naha ani subul sayyi'a kuma Allah ya hani daga tafarkoki wadanda suke munana wadanda ba Allah ba kuma sun yi kama da na Allah khatama zalika bittaqwa to sai Allah ta'ala yayi khitami akan wannan batu da yin takawa da yace zalikum wasaqukum bi la'allakum tattaqun allati hiya tikaun nar wanda asalin takawa tana sanya mutun ya samu kandagarki daga afkawa cikin wuta domin takawa ita ce imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi mutun yayi kokarin yin abin da Allah ya umarni iya iyawarsa abin da Allah ta'ala ya hana kuma ya bar shi baki daya to wannan shine takawa daban irin wannan tafarki ne bawa yake karewa kansa daga fadawa cikin wuta amma lokacin da mutum yake bin abin da ransa yake so kana kuma yake barin abin da Allah ta'ala yake so to halal haqiqa bai ba makansa kariya daga wuta ba in manittaba siratahu najan najatal abadiyya domin duk wanda ya bi tafarkin Allah da ya ishara akan abishin nan to zai rabauta rabo wanda yake hanna abada wa hasala ala sa'adati sarmadiyya kuma mutum zai wanzu akan rabo wanda yake mai dogewa wanda baya katsewa shine shiga aljanna hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah hadisi ne wanda yake ingantacce shek nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sahihul jami'a an samu hadithi daga Nawas ibn Sam'an al-Ansari ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi wani kwatance domin mutane su gane wannan tafarkin Allah da yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa iya karantarwa kace mafi sau da yawa annabi yakan kawo karantarwa a bisa salo na kwatance to shine a cikin wannan hadisi na Nawas ibn Sam'an yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqima Allah ya buga kwatance inji manzon Allah Allah ya buga kwatance na hanya mai kakkiya wato Allah subhanahu wata'ala ya buga kwatance a wata riwaya daraballahu siratan mustaqima Allah ya buga hanyar sa wacce take mai kakkiya wa ala jambatay sirati surani ita wannan hanyar a gefanta guda biyu dama da hagun dinta sai aka sanya wasu katanga sai aka sanya ma katanga katanga ce khayaliya sai aka sanya ma katanga a gefen dama da hagu kaga an taskance ita wannan hanya ko duk hanyar da aka sa katanga a gefen dama da gefen hagu ai ba za a bude ba to haka tafarkin Allah yake an sa katanga an gine gefe da gefe fihima abwabun mufattaha a jikin waɗannan katanga kuma akwai kofofi waɗanda suke budaddu to kofofin su ne khayaliya din ba katangar ba yadda na faɗa a baya wato katanga ce zahira, Allah ya buga misali, hanya ce gashi Allah ya sanya, kuma sai ya sanya katanga ta gefen dama da gefen hagu. Amma jikin katangan nan ta dama da hagun din akwai kofofi. Kofofi ne da aka sanya masu kamar na kawalwalniya. Kofofi a gefen dama da hagu. Wa alal abwabi suturun murkhat, kuma akan waɗannan kofofi akwai labule da aka sake shi. Ma'ana labule ya rufe kofofin, ba za ka ga kofofin kai tsaye ba, an sanya labule ya rufe. Wa ala babi sirati da'in, a bakin kofar ita wannan hanya kafin ka shiga ma, to sai Allah ta'ala ya sanya wani mai kira. In mutane sun zo za su shiga wannan kofa, ma'abuciyar katanga dama da hauni, waɗanda a jiki kuma akwai kofofi masu labule, to mai kiran nan ya kulu yana cewa ya ayyuhan nasu dukhulus sirata jami'an, a wata riwaya ya ayyuhan nasu dukhulus siratal mustaqima wala tatafarraqu, wata riwaya wala tata'awwaju. Mai kiran sai yana cewa mutane, ya ku mutane, ku shiga hanyar nan mai kakkiya, kada kuma ku bauɗe, kar kowa ya ce zai bi gefe da gefe, ku miƙe yadda take a miƙen nan ku bi ta. Wada'in, sannan akwai wani mai kiran kuma daban, yad'u min fawqi sirati, shi kuma tabisan wannan hanya, shi ma yana kiran mutane. Tabisan ita wannan hanya, shi ma wani mai kira yana kiran mutane. Fa idza fataha shay'an min tilka al-abwab, idan mutum ya bude, yayi kokarin budewa waɗannan kofofin da ke jikin katanga, wai yana so ya dan bude labule, ka san mutane da shishigi ko wanda san karambani sai ce zai bude ya ga meye a ciki. To in mutum yayi kokarin zai bude wannan labule, shi wannan mai kira da yake bisan, kala sai ya ce masa waihaq la taftahu. Waihaq kalma ce, kalmatu zajirun ne, ana masa tsawa, kai tonka, kar ka kuskura ka bude wannan labule. Fa innaka in taftahu talijhu, domin in ka kuskura ka bude to ko za ka shiga, domin kana budewa to sai ka ji kuma kwadayin ka shiga, ko ba haka bane? Ai tsegumi yakan kai mutane wahala, ka ce sai ka ga kwakwaf. To daga nan ne wai curiosity kill the cat, kamar yadda turawa suke faɗa, tsegumi yana sa kulliya ta mutu. In ta ga abu sai ta yi lingami, ta leƙa ta bi, ta sake leƙa, ka san kulliya tana da tsegumi. To wasu mutanen kamar kulliya suke, to sai su musu kashe ne su ce kar ka buɗe ƙofar nan, idan fa ka buɗe to ko za ka shiga. Yanzu a cikin wannan kwatance da aka faɗa, kada abin kai tsaye yake. Annabi ne ya faɗa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali, wato hanya wacce take miƙaƙƙiya, gefe da gefe akwai katangai, kuma katangan nan akwai ƙofofi masu labule, kada ba a so ka shiga kenan, an sa labule an rufe. Kuma a hakan ba a barka ba, a bakin ƙofar wannan ce ma bi hanyar nan a miƙe karka yadda ka kauce. Wani kuma daga bisa shi ma yana cewa in ya ga wani mai karambani zai buɗe, sai ce karka yadda ka buɗe wannan ƙofa, karka buɗe labulan nan, domin idan ka kuskura ka buɗe to ko za ka shiga. Kaga Ubangiji yana son mutane su bi wannan tafarkin miƙaƙƙe, har ma ya sanya musu masu nusar da su kada su bar wannan hanya. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ƙara da cewa fasiratu al-islam, wannan hanya mai ƙaƙƙiyar ita ce tafarkin musulunci, shari'ar da Allah ya aiko manzon Allah da ita, ita ce wanda Allah yake so ka riƙe, wato shine tafarkin musulunci, shine tafarkin Allah mai ƙaƙƙiyar nan. Ashe lokacin da mutum ya watsi da wani abu daga dokar Allah, to kaga bai bi tafarki mai ƙaƙƙiyar ba kenan, yi baran Ubangiji, to shi ake so ka lazumta. Annabi ya ce wasu toro, wannan labulan da aka sa ta gefen katanga kuma hududullahi, iyakokin Allah ne, da Allah ya ce kada ka tsallaka, tilka hududullahi fala taqrabuha, Qur'ani ma haka yace, waɗannan fa iyakokin Allah ne, kada ku kuskura, kada ku kuskura ku je kusa da iyakokin Allah ɗin nan. Aka hana mutane wal abwabul mufattaha, sai Annabi ya ce
kofofin nan kuma budaddu wadanda aka sa musu labule ba a ma so kaga abin da ke ciki ballanta naka shiga maharimullahi ababan da Allah ya haramta haramun dan Allah to kuma masu kira guda biyu fa na bakin kofa da kuma wanda yake bisa sai ya ce wazalika da'i ala ra'si sirat wancan da yake kiran mutane watan a bakin kofa din na shine ra'si sirat yana cewa ku shiga wannan hanya mai kakkiya shine kitabullahi azza wa jalla littafin Allah da ake karantawa kullun za a gaya maka dokar Allah za a gaya ma dokar Allah to ana kiranka ne wannan mai kiran kenan yana cewa ku shiga tafarkin Allah mai kakke wada'imin fawqa sirat wannan mai kira na biyun kuma ta bisan wannan hanya din wanda idan har wani zai bude kofa zai ce masa kar ka bude nan in ka bude zaka shiga annabi ya ce wa'izullahi fi qalbi kulli muslimin aw mu'mini ne wa'azi da Allah ke sanyawa cikin zuciyar kowane mu'mini shi mu'mini yana da mai masa ai akwai lammatul malaki akwai lammatul shaytan kamar yadda hadisi ya bayyana akwai runkudi daga mala'ika akwai runkudi daga shaytan runkudin da mala'ika zai maka shine zuwa ga kyakkyawan abu runkudin da shaytan zai maka kuma shine zuwa ga mummuna ba ba haushe kan ce zuciya biyu ba to asalin imanin bawa shine yake sanya shi ya masa kashedi in wannan haramun ne sai ruka cewa kai ku me zai saka yi ka daure mana kar ka aikata akwai mummunan sakamako fa a kiyama imanin bawa yake sa shi sannan shaytan kuma shine wanda zai dinga cewa haba ai Allah gafurur rahimun ne ayin an yi ma ba komai in ka tuba Allah zai yafe maka ko menene in kudin jama'a ne ɗebe mun ba sai ka gina masallaci ya ba ka yi sadaka ba shikenan an sha an ce mun bana masjidan banallahu lahu biha baitan fil janna ko ba haka bane to shi kuma sai ta ingiza mutun da irin wannan shortcut din yana so ya halakar da jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya buga misali to Allah ya tabbatar da duga dugan mu akan tafarki mai kakke ثم بين تعالى ان هذه التوصيه قديمه تو باكم الامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكفارن wannan wasiya ba wasiya da abi tafarkin Allah wasiya da abarko wace irin kwama cala duk wadansu hanyoyi da suka saba alkitab wa sunna ajiye su mana wallahi in dai musulmi musulmi ne ya san ba wanda yake manzon Allah daraja to yaushe kuma annabi in ya fadi magana za a ce wani ya fadi sabanin ta annabi yaushe annabi zai tsa zai zo shi da tsari wani kuma ya tsara nasa kuma a ce na wancan din za a dauka koda ko ya saba ya ci karo da doran nassin alqur'ani ya ci karo da doran nassin hadisi to kaga shine abin da Allah ya kashe di wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi kada ku bi wadancan buga din domin za su raba ku da tafarkina ai ba lokaci guda za a ce maka kafirce ba ba za a ce mutum ya kafirta ba a'a wani abu za a kawo masa shubuha jirwaye ne kamar wanka sai a kawo masa wasu dabarbaru wasu kawatattun zantuka ai mun ji a baya in su yahi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura kawataccen zance dan a rudi jama'a to don haka ai tamassuki da abin da ya tabbata a qur'ani ai tamassuki da abin da ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimta na magabata na kwarai duk fahimtar da zaka yi mu addini baka kai sahabbai baka kai tabi'ai baka kai atba'u tabi'ina ba sahabban manzon Allah baka kai fahimtar alqur'ani ba su ne wanda annabi shi an malamin su su so koyi qur'anin da kuma fassarar alqur'anin kai tsaye daga annabi inda ba su samu bayani daga annabi kai tsaye ba su suka yi rayuwa da annabi suka fahimci yaya mafuskantar shari'a take a aikace yadda annabi yayi dan su suka rawaito hadisansa to kaga fassarar da za su yi da bayanan da za su yi na musulunci wannan kuma shine umda kuma baka kai fassarar waɗanda suka zo na sahabbai ba sunna atba'u tabi'in wato sunna abunan tabi'un wanda sahabbai suka karantar da su abinda su kuma suka koya daga annabi kuma duk fahimtar da zaka yi mu addini baka kai waɗanda suka zauna da atba'u tabi'i wato da tabi'ai ba su ne atba'u tabi'i kuma waɗannan qurunul mufaddala su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu taskiya yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum karnin da yafi alheri yafi daraja shine karni na wanda sahabbai suka zauna tare da annabi bayan kushe wasu annabi ya ce thumma alladhina yalunhum sanna wadanda suka biye musu da baya tabi'ai kenan irin su sa'id ibn al-musayyib irin su hasan al-basri irin su qatada irin su rabah ibn abi rabah atawa ibn abi rabah irin su atawa al-khurasani irin wadannan manya-manyan gaggagaggan malamai irin su Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri Abdullah ibn al-Mubarak waɗannan masu tarin yawa da suka far ga ilimi suka gadar da shi su kuma su ne waɗanda suka biye mu wadancan sannan waɗanda kuma suka biye musu a daraja annabi ya ambata su ne atba'u tabi'ina irin su Imam Abu Hanifa irin su Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra irin su Imam Shafi'i irin su Imam Ahmad ibn Hanbal da makamantan irin wannan irin su Imam Al-Auza'i Sufyan al-Thawri su ma suna nan masu yawan gaske to babu wanda ya kai su fahimtan addini wane ne zai ce shehinsa ko wani malaminsa ko wani wanda yake ji da shi yafi Imam Malik fahimtar addini ballantana ya ce yafi Sa'id ibn al-Musayyib fahimtar addini ballantana ya ce yafi Sa Abubakar Siddiq da Uthman ibn Affan da sauran sahabbai fahimtar addini to don haka siratullahi al-mustaqima ita ce kitabullah wa sunnat rasulillah waɗannan sune saƙon musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali kan ayar da Allah ya umarni akan abi fattabi'uhu wa la tattabi'us subula domin bin buga fatafarraqu bikum an sabili to shine abin nan mallai yake nuna cewa wannan wasiya ta bin tafarkin Allah ba wai a yanzu aka fara ba annabawan da suka gabata ba an musu irin wannan wasiya lam yazal yatawassaha kullu ummatin ala lisani nabiha ubangiji bai gushe bai yana wasiya da ita ga kowace al'umma bisa harshen annabinta wayaj'aluha kitaban kuma yana sanya ta a matsayin littafi kama hiya munazzalatan lakum ayyuhal mukallafuna min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma yadda kuma aka saukar muku da wannan wasiya ya ku waɗanda aka ɗora wa nauyin aiki daga cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan za mu ci gaba aya ta 154 bismillah
summa atayna Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsila likulli shay'in وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون
الله تعالى يجي الله تعالى يجي ثم آتينا موسى الكتاب سنن مكبام موسى للتافي وسميناه التوراة وتو الله يا أمبتو أن للتافي التوراة كما يدى أول وجه أكا أمبتي سنن ساقرآني ما ليك ثم إن لترتيب الأخبار وتو ثم دن أجير أنت لاباريني أي في ذكرها بسا أمبتن دأكي لا في زمن نزولها باوي أنا جير أنت واني نا سوكابا لأن التوراة نزلت قبل القرآن دماء التوراة أي تشي تسوك كافا القرآني wasu malamai ma suka ce thumma din nan ba yana nufin tartibi bane kamar Imam Ibn Kathir cikin tafsirin sa ya ce thumma na kawai adafi ce thumma din kamar yadda Larabawa suke cewa cikin wani baiti kulli man sada thumma sada abuhu thumma qasada qablu jadduhu ko thumma sada qabla zalika jadduhu to kaga thumma din a ciki ba tana nufin tartibi bane inda tartibi bane ba za a ce shi yayi kuma sannan babansa yayi kuma sannan dama kakansa kuma yayi ba mun gane ko kage ya zama dafi ne kenan to wallahu ala nan da Allah ta'ala ya ce thumma atayna Musa al-kitaba sannan muka bawa Musa kuma dama mun bawa Musa littafi tamaman littafi wanda yake cikakke lin ni'mati ga ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma al'ummar da sai take a wannan lokaci wato an aika musu at-taura dan ta zamanto ni'ima a gare su suka samu shari'a ita at-taura an saukar da ita ne baki daya, duk littattafa ma a gaba ne an saukar da su ne gaba daya lokaci daya. Alqur'ani shi ne aka saukar da shi daki daki. To Allah ta'ala ce tamaman ala alladhi ahsana, wato cikakkiya ce wajen ni'ima a bisa wanda ya kyautata, ai bilqiyami bihi ya tsayi da ita. Domin wanda ya ba alqur'ani to shine qur'ani yake zamantowa ni'ima gare shi, haka ne wanda ya ba at-taura ba shine at-taura take zamantowa ni'ima gare shi. Amma ko qur'ani ne idan mutum bai bi shi ba to yakan zamanto masa musiba ne, yakan zamanto masa hasara ne. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa tafsilan li kulli shay'in, kuma ita ma at-taura a lokacin ta zo ta mai cikakken bayani game da dukkan komai yahtaju ilayhi fi ad-din, wanda ake buƙatar sa a addini a wannan zamanin. An fayyace musu duka doka da ta munasaba da zamanin su, duka abin da suke da buƙata. Kamar yadda shi ma al-Qur'ani Allah ya ambace shi an saukar da shi ne tibyanan li kulli shay'in, ko ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه. wato kaga shi ma qur'ani yazo ne dan yayi cikakken bayani ga dukkan abin da ake bukatar sa na harkar addini. qur'ani bai kau ba, wato bai gushe ba, sai da yayi cikakken bayani a kayan sa. to haka ita ma at-taura ta musu bayani na irin abin da suke da bukatar sa na shari'a a wancan zamanin nasu. wahuda, kuma ta zamanto shari'a ne. wa rahmatan, kuma ta zamanto rahama ga wanda yayi tamassuki da ita. la'allahum, an saukar musu ne tsammanin ai atba'u Musa, mabiya annabi Musa, wa hum banu Isra'il, su ne kabilan banu Isra'il, tsammanin su bi liqa'i rabbihim yu'minun, game da haduwa da ubangijinsu, wato bil ba'thi ba'da al maut, ta da mutane da za a yi bayan mutuwa dan a hisabi, tsammanin yu'minuna za su yi imani. na'am.
wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun.
na'am. yace wa hadha, kuma wannan ma alqur'ani, kitabun wani littafi ne, min nau'in taurat al-mazkura, nau'in irin at-taurat da aka ambata ne shi ma. ai abin da ake nufi sauƙaƙƙe ne daga wajen Allah, kamar yadda at-taura take sauƙaƙƙa, in ma har yahudi za su iya yin musu. shi ma littafi ne, anzalnahu mubarakun, da muka sauƙar da shi ma'abucin albarka in ji Allah, kafirun nafa'i, mai yawan amfanarwa, duniya wa ukhra, nan duniya da lahira. Qur'ani yana da fa'ida ƙwarai da gaske, wanda ya bi shi a nan duniya ma ya samu amfani, wanda ya bi shi a lahira ma nan ne amfanin yake. Allah ya ba mu ikon bi. na'am. ay yazidu ala tawrati bil baraka, har ma shi alqur'ani yana da fifikon albarka akan at-taura, domin at-taura bata kai alqur'ani girma da daraja da albarka ba. Allah ta'ala ce fattabi'uhu, to ku bi alqur'ani, wasiya ce fa daga Allah. wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, wannan littafi ne da muka saukar da shi ma'abucin albarka, fattabi'uhu, to ku bi littafin. to shi kuma za a ce za a ji qur'ani da wani abu za a yi aiki, kawalwalniya a ce qur'ani ba za a yi aiki da shi ba? wasu ma har su ga sun wuce yin aiki da alqur'ani. Allah ne fa yi wannan wasiya, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, wannan wani littafi ne da muka saukar da shi ma'abucin albarka, ku fa bi shi. ayyuhal mukallafuna, ya ku wanda aka dora wa aiki, bil amali bima fihi, ma'ana ku yi aiki da abin da ke cikin alqur'ani. qur'ani ba a saukar da shi kawai dan ai takararsa ba, a'a, bayan an yi takararsa an haddace shi, to kuma sai a yi tadabburi akan ayoyinsa, kuma a yi aiki da saƙon da ya zo, a fahimci yaya saƙon yake, sai a yi aiki da abin da yake ƙunshe cikinsa. shi ne Allah ya ce wattaqu, kuma lallai ku yi takawa, ku kare kanku wajen yin aiki da alqur'ani din nan, ay wattaqu bihi al-kufra wal ma'asi, ku tsare kanku daga yin kafirci, daga yin sakon Allah saboda riko da koyarwarsa. In kai riko da koyarwar alqur'ani insha Allah ka samu kan da garki, ka samu garkuwa daga kafirci, ka samu kuma garkuwa daga sakon Allah insha Allah. Don haka Allah ya ce la'allahu la'allakum turhamu, ai tsammane ma'ana tabbas in kun yi haka za ku za a muku rahama, Allah ta'ala zai sadar da rahama. Mu duba wannan jumla, umarni ne Allah subhanahu wata'ala yayi nuni ga alqur'ani yace wannan fa wani littafi ne, sai faɗi darajar alqur'ani da muka saukar da shi ma'abucin albarka, ashe albarka tana cikinsa. Sannan kuma sai al'amari na hudu ko na uku yace fattabi'uhu, ku bi shi. Kaga umarni ne, kada a bar wani abu cikin Qur'ani face an yi tabassuki da koyarwarsa abi. Wattaqu, domin da bin alqur'ani ne ake samun kariya daga kamun Allah. Kuma lalle in aka bi alqur'ani, abu na biyar Allah ya bada tabbaci la'allakum turhamun, za ku samu rahamarsa.
Na'am.
An ta ƙulo don kada ku ce, wato kenan Allah ya saukar da wannan alƙur'ani ne don yanke hanzari. An ta ƙulo don kada ku ce, inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina, ai an saukar da littafi ne akan ɓangarori guda biyu na su ne al-yahudu wa nasara. Yahuda an saukar musu at-taura, nasara an saukar musu linjila. Min qablina, a gabaninmu. Wa in, kuma domin mu fa kunna mun kasance an dirasatihim, dangane da ababen da suke karantawa, qira'atihim wa ma'lumatihim, karatun da suke yi da kuma ilimin mukansu, dan ba mu san yaran su ba, lagafilina, mu marafkana, lim adami ma'rifatina lahada, mu ba mu san yaran su ba, mu san littafin su ba, id laysa bilugatina, dan ba da yaran mu bane. Dan kada su faɗa haka, shi yasa aka saukar musu da alqur'ani su ma. Wato inda ba saukar da alqur'ani ba, za su samu wani hanzarin da za su yi magana, su ce mu ba saukar mana ba. To amma sai aka saukar musu ma da alqur'ani, wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Kaga daga cikin ummiyai ana nufin larabawa, ba a taɓa saukar musu annabi ba, su Quraishawa. Akwai annabawan da aka saukar larabawa kaman guda hudu, amma ba Quraishawa ba ne. Mun gane ko? To don haka Allah ta'ala ya katse musu hanzari, kuma Qur'anin sai aka sanya shi ga dukkan mutanen duniya, su ma sai suka zamanto ba su da hanzari, duda ba da yaransu ba ne, amma sai aka saukar musu. Me yasa aka dora musu? Dan shi ne sakon ƙarshe. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yassare fahimtarsa, sai ya yassare karatunsa. Walakad yassarna al-Qur'an li'abinakum lidhikr fa hal min mudakkir, mun sauƙaƙe al-Qur'ani domin a riƙa tuna shi. Shin akwai wanda zai wasu? Shi yasa sai ga mutum bai san alqur'ani, bai san larabci ba, bai san fassarar larabci ba, amma kuma ba zai bata maka ba a harafi a cikin alqur'ani in yana da hadda, ya karanta shi tas. To Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da alqur'ani, ya saukar musu da littafi, domin kada a ranar alkiyama su ce ya Ubangiji, ai Yahudawa aka saukarwa, Nasara aka saukarwa a gabaninmu, mu kan ba a saukar mana ba. To kuma gashi an saukar muku, kamar yadda suke ambatawa. Allah ta'ala ya ambata da za su iya cewa, wato Allah ya ce walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim
fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Zasu iya ambatawa su ce inda wata musiba Allah zai jeho musu a dalilin karyatawa, to za su iya cewa ya ubangijinmu me yasa baka aiko mana wani manzo ba ya karanta mana ayoyi mu ba ayoyinka in ba mu mu bane tukunna sai ka mana amma ba aiko mana annabi ba a aiko mana musiba kuma a halakar da mu. To kaga an riga an yanke musu hanzari an aiko kuma ana ta yin wa'azi Qur'ani kuma sai zaman to rayayyen littafi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ba barnar da zata zakke masa ta gaba ko ta baya, don haka Allah ya bashi kariya. Littafi ne kuma da kullun ake karanta shi al'umma ana ji, kuma yana dauke da hikimomi daga farkon sa zuwa karshen sa. Kuma ga misalai na al'ummomin da suka gabata, duk irin rayuwar da mutane suke ciki a kowane zamani za su ga Qur'ani ya ambata musu hikayoyin waɗansu daga cikin al'ummomin da na gabata da suka irin wannan rayuwa. In rayuwar kangara ce, in rayuwar jiji da kai ne, in rayuwar dukiya ne da wadata, in rayuwar ƙarfin mulki ne, in rayuwar ƙarfin jiki ne, in rayuwar Allah ya bude musu ƙofofin ni'ima ne a fantama, duk al'ummomi a gabani Allah ta'ala ya kawo hikayoyi na yadda hakan ta same su. Idan wahala ce, Allah ya ambaci annabawansa ba waɗanda suka shiga wahala mai tsanani kamar irinsu annabi Ayyub, wanda suka shiga wahala mai tsanani. Idan a kulla maka shari ne, an ambaci annabawa waɗanda suka shiga irin wannan wahala irinsu annabi Yusuf alayhi salam. Babu irin wahala da waɗansu ba su shiga ba kuma suka jure a kan wannan wahala ɗin, suka miƙa kukansu zuwa ga Allah. An ba da labari na waɗanda za su yi amfani da tunaninsu su ga ai kaza shi ya dace, to sai Allah ya ce a'a, ba na buƙatan tunaninka da ganin dacewarka, abinda na gaya ma na doka. Annabi Yunus alayhi salam aka aike shi zuwa ga waɗansu, yayi wa'azi suka ƙiyarda. Sai ce to me zai sa ya zauna a cikin mutanen da ba sa ɗaukan wa'azi, ba an tafi gari kaza, to nan ne ya laifi. Ai kaga yayi tunani ne da yake ga mai kyau, amma ba hakan Allah ya ce masa ba. Nan ɗin Allah ya ce masa ban ce ka je can ba, a dalilin haka sai ya zamanto yayi laifi a Ubangiji. Allah ma ya ambace shi wa huwa mulim faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Kifi ya lankwame shi kuma yana abin zargi. To kaga nan sai aka nuna maka ba a so ka yi amfani da tunaninka, nafsi shi yake so a tsaya a kai. Don haka duk abin da mutane suke da buƙatarsa da irin yanayin da suka samu kansu, to Allah ya bada labarin Qur'ani ya faru, kuma ya nuna sakamakon da ya kasance da jan kunne inda ya kamata a ja. To don haka shi wannan Al-Qur'ani shari'a ce wacce take shamila, ta tattara dukkan komai. Allah ya ce bi
aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu la kunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ
أو تقولوا كوكما كوتشي wato an aiko muku alqur'ani ne a katse muku hanzari dan kada ma kuma ku ce law anna unzila alaina alkitab. To fa mu inda an saukar mana da wani littafi kama unzila alaihim, kamar yadda aka saukar ga waɗancan bangare guda biyu, lakunna ahada minhum, ai wallahi mu da sai mun fi su ma shari'a.
mun gane ko ka san mutun yakan cika baki ne idan lamarin bai same shi ba ci ai inda ni ne da kaza ne kaza alhali kuma in shine sai kasa kasa ko ba haka ba to suna irin wannan banka ma kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahada min ihda al-umam suka dinga rantsuwa iya rantsuwarsu cewa in mai gargadi fa su kan yazo musu sai sun fi wadancan al'umomin shari'a sai sun fi yahudu shari'a sai sun fi nasara shari'a to Allah ta'ala sai aiko musu littafi kaga an katse uzuri babu kuma sauran banka ma yanzu ai suna cewa la kunna ahada minhum ila al-haqqi li jawdati abhanina za mu fi su shari'a saboda mun fi su kaifin hankali Allah ya ce faqad ja'akum bayyinatun haqiqa bayani ya zo muku ai bayanun abyanu mimma fi kutubihim bayani wanda yafi cika daga abin da yazo a littafan nasu shine alqur'ani min rabbikum daga kuma wajen ubangijin naku wa hudan wa rahma kuma wannan littafi shari'a ce kuma rahama ce ga wanda ya bi shi liman ittaba'a faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llah to da qur'ani yazo kuma sai suka karyata don haka Allah ta'ala ya ce wane ne kan yafi zalunci sama da wanda ya karyata game da ayoyin Allah fil qur'anin ladhi huwa hudan wa rahma ayoyin da suka zo a cikin alqur'anin da yake shari'a kuma yake rahama fa a'rada anhu takdhiban lahu sai ya bujire mu qur'anin yana mai karyata shi wa sadafa anha har ma ya kange gabaransa to fala azlamu mimman fa'ala zalik babu wanda ya kai wanda ya aikata haka zalunci famana alkhairati an nafsihi wa an man ittaba'a tariqahu kaga duk wanda yake bin qur'ani kuma ya hana wani ya bi qur'ani to zaluncin sa yayi yado domin yanzu shi ya hana ma kansa alheri kuma ya hana duk wanda ya bi shi alheri kaga ya badda kansa kuma ya badda duk wanda ya bi shi akai babu wanda yake wannan zalunci dan haka qur'ani shine shari'a kar abu tatsuniya kar abu kawalwalniya duk maganar da wani ya faɗa duk rubutun da wani a littafi duk tsufarsa ne kai qur'anin tsufa ba kuma dai in a musulunci ne duk tsufarsa ne kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko domin shine wanda yazo malamin qur'ani shine malamin musulmi shine yazo da shari'ar Allah kuma shi ne bayananta to kenan ashe duk maganar da ta karo da ta alqur'ani ta karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai a ce shi wanda ya faɗa din har bai kai wannan can ba to ka sai a je shi a gefe amma mutum ya kibin Allah kuma ya hana waɗansu bin Allah ya kibin qur'ani kuma ya ce wasu ma kar su bi qur'ani har ma akwai wanda suke cewa qur'ani ai shari'a ce shari'a kuma ga waɗanda suke abin nan gama gari ce kawai shari'a ta gama gari ne akwai wanda suke faɗan haka shari'a ta gama garin musulmi ne wanda ba su da asrar amma wanda suke da wasu asrar ai su ba da wannan sai ba ina mai haɗa su da shari'a sai dai su yi amfani da haƙiƙa sai dai su yi amfani da haƙiƙa to Allah shirar da mu babu abin da ya wuce Qur'ani Allah ce sanajizu alladhina yasdifuna an ayatina su'al azabi lalle zamu sakayya ga wanda suke kangewa game da ayoyin mu mummunar azaba bima kanu yasdifuna game da abin da suka kasance suna yi na kange mutane daga bin Allah na'am
hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra
hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka ko hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika shin masu karaita wannan me suke shaurara ne kansu suna shauraran sai mala'iku sun zo musu ne liqabdi arwahihim lokacin za su karbi rayukansu to kuma mutum ya ce zai gaskata mutum yana kin gaskata qur'ani ne mutum yana kin bin Allah ne yana jira kawai sai mutuwa ta zo idan mutuwa ta zo sai ce mala'ika dan shaurara akwai ai abin da zan imani in inganta imani na gyara zuciyata tukunna sai ka dauka ai kaga ba zai yi ba ko kashe mutum tunda bai yi alƙawari ga lokacin da mala'ika zai zo bai sani ba to kullun sai ya dinga prepare ya dinga kintsawa wani irin kintsawa ne bin Allah da manzansa aw ya ce rabbuk ko ko yana jira sai ubangijinka isa ya zo ne sai ubangijinka ya zo ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wannan yana daga cikin ayatu sifat wanda mu'tazila da jahmiya suka yi inkari almaji din sai su nuna idan an ce waja'a rabbuka sai su ce ja'a amru rabbika ba kuma haka bane tunda Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan hakan ne zuwa ne amma kuma zuwa da ya dace da ubangiji da mun san yaya zuwan Allah yake ba amma tunda ya faɗa hakan haka ne ai a wani guri ya ce aw ya'ti amru rabbika ya fayyace akwai inda ya mu ce aw ya'ti amru rabbika akwai inda ya ce waja'a rabbuka to nan ma da ya ce aw ya'ti rabbuk yana nan ala haqiqatihi almaji'u ne haqiqiyan wannan shine bin mazhabin ahlus sunna wal jamaa duk irin wannan ayatu sifat idan sun zo yadda Allah ya faɗa hakan suke an kai annabi sallallahu alaihi wasallam an kai ubangijin sanin kansa to tunda ubangijin abinda Allah ya faɗa game da kansa manzansa sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to shikenan sai a tabbatar da abin a ma'anar da take amma yaya abin yake shine ba a sani ba saboda ubangiji laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir babu wanda yake kama da ubangiji babu wani wanda yake irin Allah ba wani abu da za a ce kaza sai kuma a kwatanta a ce irin na Allah ko kuma na Allah a ce irin na wane a wannan mustahili ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira to malai yace walakin la na'rifu kayfiyatahu sai dai ba mu san yaya zuwan ubangijin yake ba wa huwa aslamu min taqdiril malam yarid bihi ilmun fadin haka shine ya fi kubuta akan a kaddara ababen da ilimi bai zo ba annabi bai faɗa ba Allah bai faɗa ba ai kokarin ba da wata fassara ta'awili to kaga dama shine abin da ya halakar da su mu'tazila da wanda suka bi manhajinsu daga cikin abuna at-turuq dhalla faɗe shi yadda Allah ya faɗa Imam Malik ibn Anas rahimahullah imam darul hijra dangane da irin wannan ayatu sifat yana majalisinsa sai wani yazo ya masa tambaya ta katobara yace arrahmanu ala al-arsh istawa kayfa al-istiwa ubangiji yace mai rahama ya daidaita akan al-arsh ya daidaiton nasa yake imam malik sai shiru saboda yaji an faɗi wata magana mai girma bai taba jin irin wannan tambaya ba lalle wannan ya isa dan katobara Imam Malik sai ya shiru ya sunkuyar da kansa aka dau zamani malamai sun yi shiru masu daukan ilimi a wajensa a masallacin annabi Imam Malik ya shiru sai da hankalinsa ya dawo jikinsa dan watar wayan cewa aka ce Imam Malik firgita yi razana yi saboda wannan tambayar da aka masa sai da hankalinsa ya dawo jikinsa ya samu nutsuwa sai ya dauka ya bashi ansa sai ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'a yace to istiwa'i da an ce al-istiwa sananne ne mun san ma'anarsa a larabci amma da Allah ya jingina makansa al-kayfu majhul ya ubangiji ya daidaita wannan kuma bai bayyana ba mu sani ba wal imanu bihi wajibun yace ka yadda kuma Allah ya istiwa'in wajibi ne saboda shi ya faɗa ma kansa kuma Allah shine alamu bi nafsihi. Sannan ce wasu'alu anhu bid'a, mutum ya ce zai tambaya akan irin waɗannan abinda annabi ya faɗa shi ma bai yi tambaya ba, ka ce zaka yi bid'a ne. Zaka Imam Malik sai ya ce masa wa ma araka illa rajul su, ina ganin kai mutumin banza ne. Sai ya ce a fitar shi da majalisi. Duk mutumin da zai kawo rudu in ana karatu da shubuhohi da sauran waɗansu abubuwa, koransa ake a majalisi. Wannan shi ne ka'ida. Ta da aka yi wannan ayatul sifat, sai a yadda da su yadda suka zo, sai abu manhaji irin na magabata. Auya a ce ya bi abu ayati rabbik, ai alamatuhu addalatu ala sa'a, can da ya ce auya a ce ayatul rabbik, wato alamomi na Ubangiji waɗanda suke yin nuni a kayan alkiyama. Nan da ya ce auya a ce rabbuk, an ce almaji'u ne haƙiƙiyan, ko al'itiyan haƙiƙiyan, itiyanan ne ilahiyan haƙiƙiya, walakin na lana a rubuka fiyata. Nan da aka ce auya a ce ba'abu ayati rabbi, ko ku suna jira ne su ƙi yin imani har sai sashen ayoyin Ubangijinka ya zo tukunsu ce za su yi imani. Shi ne alamomi na tashin alkiyama. Jira suke sai alamomi manya-manya. Ka san tashin alkiyama akwai ƙananan alamomi, akwai manyan alamomi. Ƙananan alamomi da annabi ya faɗa kusan duka malamai sun ce ba wanda bai bayyana ba. Sai manyan ake jira. Manyan ma wasu malamai sun ce wasu sun faru. Kiyamar fa ta yi kusan tashi. Wallahi kiyama ta yi kusan tashi. Tun zamanin annabi Allah ya faɗa. Iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar. To Allah ya ce yau ma ya ci ba'abu ayati rabbik, to fa ku sani. Wanda yake jiran sai ayoyin Allah sun zo tukun ya shiga hankalinsa, ranan da ayoyin Ubangijinka za su zo, la yanfa'u nafsan imanuha, rayin da bace imani ba, ba zai amfanar da ita ba. Lam takun amanat min qabl, wadda a gabani bata riga ta yi imani ba kafin ayoyin su zo, aw kasabat fi imaniha khaira, ko kuma bata aikata makanta alheri ba. To irin wannan ayat rabbik shine misali, wato a kaman tulu'u shamsi min magrabiha, fitowar rana daga mafadarta. Akwai lokacin da kawai sai an waye gari, maimakon rana ta fito daga yamma sai aga ta fito daga ai daga gabas sai a ganta ta yamma, ta juya ranar, ta juya kawai sai aga ranar ta juya, kawai ta yamma take fitowa tana yin gabas, magariba ta yi rana kuma ta faɗi ta gabas. Kaga yanzu mutane suna ta cewa wai global changes, menene environmental changes ko? Ba haka ‘yan boko suke faɗa ba, environmental changes. Duk wani abin da ya faɗa sai a nusarta shi a ce environmental changes, sai an sama mata dalili, a ce abinnan gas emission, a menene ozone layer, duk gashi nan dai turanci kala-kala ba wanda ba a ji. Kowanne sai an faɗa masa dalili, ba a mai da hankali a fahimci cewa ayoyin Allah ne. To yanzu idan kawai waɗannan abubuwan da ake faɗa lokaci guda suka zo, ai kowa ma kawai ya tsorata ya yadda, to a hankali suke zuwa yadda, sai ne imani ne zai yadda. Amma za a ɗebi da yawa su kuma zai ci haba da shi scientist professor wani ma ya yi bayani ya kaza a conference da aka yi a waje kaza, duk an yi bayani, baka ga wannan video clip din da aka ce kaza da kaza ba, sai ya faɗa. To dama haka abin yake zuwa. To rana za ta fito daga yamma, ya tabbata a cikin hadithi na Abu Hurairata, Allah ya ƙara masa yarda, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la taqumu sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, alqiyama ba za ta tsaya ba har sai rana ta fito daga mafadarta. Fa idha tala'at, idan ta fito, wa ra'aha an-nasu, mutane suka ganta yanzu ga rana ta yamma, amanu ajma'un, kowa kuma a lokacin zai imani, kowa ya yadda, kowa ya bi, ba wanda kuma zai bauɗe, rana ta fito ta yamma, abinda ba taba gani ba tun halittarta. Annabi yace fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. To wannan lokaci fa shine lokacin da imani ba zai amfani ga wata rai ba wanda gabanin hakan bata imani ba, an ja layi. Idan dai har rana ta fito daga yamma, to duk wanda bai imani ba kafin fitowar ta, sai da yanzu ta fito tukun yayi imani, to Allah bai karba ba. Kaji ashe imanin ma akwai lokacin da yake expire. Tuba kuma an rufe. Aw kasabat fi imaniha khaira, ko kuma ran da bata yi matsurbuta makanta alheri ba, baya sallah yadda ya kamata, ko kuma yana ta aikata laifuffuka. A lokacin da rana ta fito sai ce ya Allah mun tuba, kuma aka shiga hankali aka dinga bin Allah, to Allah ba zai karɓi tuban ba. Yanzu an ja layi, fitowar rana ta ja layi a mutane, mai kirki a kirkinsa yake a gun Allah, mutumin banza a haka yake. Canjawar mutumin banza ba zai saka ya karɓi a wajen Allah ba. Allah ne ya faɗa, manzonsa ya ƙarin bayani. Aw kasabat fi imaniha khaira, don haka Allah ta'ala ya ce qul intaziru inna muntazirun. Ka gaya musu ku shaurara, mu ma masu shaurare ne. Sauran ƙarin bayani na abin da ya shafi amaratus sa'a, in Allah ta'ala ya kira yau gobe za mu yi bayani a kai insha Allah. Abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada, wanda muka kuskura kuma Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na ga lokacin ya daidai. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk, fa innahu la yuzillu man walayt wa la yu'izzu man adayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. اللهم ثبت أقدامنا على دينك وهدنا سبيل الرشاد. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء، وأنت الله المستحق للعبادة وحدك ونحن عبادك راغبون إلى فضلك الكريمة. اللهم أنت أعلم بحوائج كل منا فقضهن لنا إن علمت فيها خيرا. اللهم ثبت أقدامنا وهدنا سبل السلام يا هادي السلام، واغفر لنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.